الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يشيغ بركاتنا أكيدة للتابعين أكيدة وتواند أكبساني دع العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى واند منا نن عند مالن يكي منا بياني يكي كاو آيوي دقال التابن الله سبحانه وتعالى waɗanda suka kunshi wasu sifofi daga cikin sifofin Allah da sunaye wasu Allah ya tabbatar wasu kuma ya kore to mun kwana ƙarshen aya huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim zamu tashi wa qawlihi wa huwal alimul hakim haka a fadan Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ce wa huwal alimul hakim da kuma wa huwal alimul khabir to wa huwa shi Allah al alimu mai tarin ilimi ne al alimu siga ce ta mubalaga asalin sa daga al ilmu ne idan za a narko ismul fa'il sai a ce al-alim masani to in za a yi bal abin nan za a kai matuka a yi mubalaga to daga cikin sigogi ana amfani da ma'aunin fa'ilu sai a tasriful asma za a yi wannan fa'ilu duk da wasu suna dan shigowa da su cikin tasriful afa'al to al-hakimu ala wazni fa'ilin to anan sai ka ce mai tarin ilimi kar ka ce mai ilimi in ka ce mai ilimi to da ma'ana al-alimu kenan can babu mubalaga shi ne sai ka ce al-alimu masani amma al-alimu mai tarin ilimi sosai mubalaga ce ai ai an san wancan amma ba ya amfani da shi ba sai ka yi amfani da wannan to in ka zo fassara hakikanin abin da zai dace da lafazin to shi za ka fassara na ba ta ran gane to kaga kenan in ka ce al-alimu masani to baka fassara lafazin ba saboda fassara ka bata cika ba dan shi Allah ba haka yake nufi ba yana tabbatar ma kansa tarin ilimi mai yawa yawwa to kaga suna ne na Allah sannan kuma akwai sifa karkashin sa ta al-ilmu sani ko al-hakimu shi kuma al-hakimu zai iya yiwa shi ma dai mubalagan ne an gane to zai iya yiwa daga madda guda biyu aka dauko shi zai iya yiwa min al-hukmi ne daga hukunci sai a ce hakimun ismul fa'il kenan mai hukunci in za a yi mubalaga sai a ce al-hakimu an gane ko mai yawan hukunci to zai iya yiwa daga nan ne zai iya yiwa kuma al-hakimu daga al-ihkamu ne ahkama yuhkimu ihkaman shine al-itiqani kyautata abu ai abu bisa tsari bisa hanya bisa salo wanda ya dace ba tare da kuskure ko rashin daidai ba na fatar an gane to ismul fa'il shine sai a ce al-muhkimu min ahkama al-muhkimu li shay'in mai kyautata abu to in za a yi mubalaga sai a ce al-hakimu an gane me yawan kyautata al'amuransa duk abin da zai yi to yakan yi shi gurgudun yadda ya kamata to su malamai sun ce zai lafazin zai iya dokan duka ma'anonin guda biyu. Zaka yi cewa al-hakimu wato wanda ya goge ya kware ko a hukunci ko kuma a wajen kyautata abubuwa, shi yasa zaka ga duk abin da Allah zai yi to zaka ga yayi shi fi ahsani sura. Yawwa, zai yi shi cikin kyakkyawar sura da sauransu. Yawwa, to kaga al-hakimu yana da waɗannan fuskokin guda biyu. Shi yasa mafi yawa wasu suka ce fassara lafazin da biyun shi yafi dacewa, saboda kowace ma'anar ya zamo ta shiga. Tunda yana hukuncin kuma yana itiƙanin duka ayyukan Allah dai subhanahu wa ta'ala. To shi ma kaga suna ne na Allah, kuma akwai sifa a cikin shi ta al-hukum ko al-ihkam. Wa huwa al-alim al-khabir, shi ma kaga kamar wannan ne al-alim, kamar wancan ne da ya gabata. To sai al-khabir, shi kuma daga mi aka narko shi? To suka ce an narko shi ne min al-khibrati, gogewa da kwarewa akan abu. An gane? Yawwa, wanda ya kware ga abu to shi ake kira da al-khabir, ba mai bada labari ba. A gane? Saboda min al-khibrati ne, ba min al-khabari ba ne. An narko shi ne min al-khibrati, to sai aka yi mubalaga sai aka ce al-khabir. An gane? Gwani. Abinda ake nufi da shi shine allazi ya'lamu batin al-ashiya, duk wanda yake sanin duk abinda a boye to shi ake kira da al-khabir. Sabana al-alim, shi kuma wanda yake sanin al'amurra a zahiri. To shi yasa kaga Allah ya hada su. Al-alim yana da alaka da az-zawahir, al-khabir yana da alaka da al-bawatin. To shi yasa sai aka hada su gaba daya, saboda yanzan an samu abin da ake so, wato ya san duk abin da yake a fili, haka kuma ya san duk abin da yake a boye. Saboda haka al-khabir kaga shi ma yana da alaka da ilimin, sai dai yafi mubalaga sama ga shi al-alim din. Tunda sanin abu a boye to yafi wahala sama ga sanin abin da yake a zahiri. Na fatar an gane. To shi yasa kaga Allah ya mi? Yawwa. So ba wai ana nufin bada labari ba, yadda zaka ga su suna fassara. Wannan rashin sanin luga ne. Lugan da shi Qur'ani yake magana da ita. An gane? To shi yasa suke fadawa cikin wannan kusakuran. To shi yasa Jalaluddin Suyuti yace ijma'i ne na malamai, in baka san Larabci ba to ka kama kanka daga littafin Allah. Ba kai ba shi. Sai dai a sallah kawai. Can ku hadu. Yawa babu ta Allah ya ce, Annabi ya ce, don baka san me Allah ya faɗa ba. So ka gani? Amma yanzu kaga kowa mufassirin ne. Allah ya sa boye lafiya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah yana sanin abin da yake shiga daga ƙasa ko yake shiga cikin ƙasa. Fi dinna lizzarfiya, duk abin da yake shigewa cikin ƙasa kowane irin abu ne to Allah yana sane da shi, sai aka kawo ma. An gane? Yawa, da ma'ana ismul mausul, da ma'ana allazi, ay ya'lamu allazi yaliju fil ard, duk wani abu, shi kuma allazi dama min siyagil umum, duk abin da yake shigewa cikin ƙasa to Allah yana sane da shi. Ko menene, ƙwaro ne, ruwa ne da sauransu. Wa ma yakhruju, da abin da yake fita, minha daga ita ƙasa, duk wani abu da zai fito daga ƙasa to Allah yana sane da shi. Kuma Allah sai ta'abiri da mudari, sai ce ya alamu, bai ce alima ba, bai ce ya sani ba, sai ce yana sani. To me yasa bai kawo fi'ilun madin ba, sai kawo fi'ilun mudari'un? me yasa dama shi alfi'il mudari ma za yufidu yufidu dawam eh don ya nuna maka wannan ilimin to ba wai mai yankewa bane eh ba mai yankewa bane kowane lokaci kowane lokaci to Allah yana sanin abin da yake shiga cikin kasa da abin da yake fitowa na fatar an gane yawwa to saboda haka don a nuna don da cewa aka yi alima to sai ya zanta iya yiwa akwai lokacin da ba zai sani ba an fahimta yawwa to sai aka yi ta'abiri da shi wato mudari'in eh wadda ma'anar da ake so in an kawo shi wancan madhin ba za a same ta anan ba wa ma yanzilu da abin da yake sauka minas sama'i daga sama na ruwa kenan wasu malamai suka ce as-sama'i anan ana nufin as-sahab wa ma yanzilu minas sahabi eh saboda ruwa ba daga sama yake sauka ba daga girgije yake sauka shi kuma girgije ba a sama yake ba a yana baina as-sama'i wal ardi dan girgije girgije ba sama yake shi yasa in ka hau jirgi mal ka taba hau jirgi mala to in ka hau jirgi zaka ga wasu giragizan ma suna ƙasa ga jirgi shi jirgi yana can sama eh to girgije ba sama yake ba an fahimta yawwa saboda haka ruwa daga girgije yake sauka eh ba wai daga sama ba to ma yanzu limina sama'i suka ce ana nufin daga girgije to me yasa aka ce as-sama ba a ce ashab ba suka ce saboda dama a larabci duk abin da yake sama da kai sunansa as-sama'u sunansa
as-sama'u
kullu ma alaka to fa huwa sama'u duk abin da yake sama da kai to sama ne sunansa as-sama'u to shi yasa ya halatta shi girgije a kira shi da as-sama'u saboda ai saman mu yake mu eh eh to ka gani in dai ba wai mun hau jirgi ba kuma kaga wannan tamfarari ne eh zamu dai sake dawowa ƙasa gare shi wa ma ya aruju fiha da abinda kuma yake hawa fiha cikin wato sama din eh to duka dai Allah madaukakin sarki yana sane da shi eh mala'iku da za su sauko su dauki ayyukan bayi su sake komawa sama to duka Allah ya san wannan subhanahu wa ta'ala to ita ma wannan aya kaga ta kunshi bayani akan me sifa ta ilimi kuma aya tana nuni kan cewa ashe ilimin Allah gamamme ne don ba dan adam da zai iya sanin waɗanga abubuwa da an ka ambata ko wata halitta babu sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa indahu mafatihul gaibi لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
نعم
يتمريك موتان آيات الله يتي وعنده أغنس شي الله مفاتح الغيب مبودن غيب سكي ومفاتحه wasu kace khaza'inul ghaibi taskokin ghaibi sune mafatihu to agun Allah suke to shi yasa zaka ga shi kade san ghaibin sa wasu kuma suka ce a wato hanyoyi da za su kai zuwa ga ghaibin to suna wurin Allah in yaso ka san wani abu to sai ya sauke maka wannan hanyar sai ka gano wannan abu kamar annabawa da manzanni so kaga al-aslu su ba wai masana gaibi bane sai dai Allah yana sanar da su ne wani abu na gaibi eh to la ya'lamu ha ba wanda ya san waɗannan mafatihu din illahu in ba shi Allah ba saboda mallakar sani eh shi yasa ya ta'abiri da wa'indahu an gane yawa sai ifradin kansa agunsa kaga wannan ya fitar da wani duk wanda yace yawa duk wanda yace maka ai shi ma akwai gaibi a wurinsa to ƙarya yake ƙarya yake ƙarya yake an gane
na
yawa su ma bokaye da suke kutsawa wannan layin mafi yawa ƙaryar su tafi dacewa din su da daidai yawa kamin su faɗi abin da ya dace da gaskiya to sai sun yi ƙarya ba adadi sai sun yi ƙarerayi ba adadi wasu kuma suna ta'ammuli ne da aljanu su suke zuwa suna ba su waɗannan labaruruka ɗin na fatar an gane to in ya zo yana bayani sai a ɗauka ai kamar shi ma ya san gaibi alhali dama ya yarjeje ne ya ce da aljani da sauransu in abu ya faru ko in yana so sai ya sa aljanin sai ya je ya binciko masa ya gaya masa tunda su Allah ya hore musu tafiya nan cikin minti biyu sai ya je Makka ya dawo yanzu fara karatun nan namu aljani zai iya zuwa America ya dawo ko muna nan muna karatu ba mu gama ba to Allah ya hore musu wannan to ka gani to sai suna amfani da waɗannan abubuwan sai suna fada wa ya'lamu ma fil barri Allah ya san abin da yake cikin tudu albaru shine tudu wal bari da kuma abin da ke cikin ruwa duk halittun da ke tudu ko ruwa to Allah yana sane da su yace wa ma tasqutu min waraqatin kuma ba wani sansami da yake faduwa daga wata bishiya illa ya'lamuha face sai Allah ya san ya san wannan sansamin kuma ya san zai fadi kuma ya san lokacin da zai fadi kuma ya san inda zai fadi kuma in ya fadi me zai faru da shi dabba ce za ta ci wani ne zai kaza wani kaza wani kaza duka shine illa ya'lamuha wala habbatin haka babu wata kwaya fi zulumatil ardi a cikin duhun kasa da za ta shige cikin kasa ko kuma dama cikin kasa take rayuwa ko wanda manomi zai gina ya saka duk dai Allah ya sani wala ratabin ba wani abu wanda yake danye wala yabisin ko busasshe illa fi kitabin mubin dukkan su ko wannan su to fa yana rubuce a littafi wanda yake mabayyani shine Allahul Mahfuz to haka duk abin da ka gani ko menene to yana rubuce a Allahul Mahfuz wannan abin sunan sa na can da abin da zai faru da shi duka yana nan a wurin Allah to shi yasa malamai suka ce wannan aya raddi ce ga yan bid'a masu cewa Allah ya san abubuwa tafsi abin nan jumlatan amma bai san tafsilan ba ya san kulliyatu bai san juz'iyatu ba to wannan raddi ne ga yan bid'a su a wurin su misali kamar su al-mu'tazila da al-jahmiya bishiya Allah ya san bishiya ce amma wannan sansamin sanin kowanne da yanayin sa da menene da sauransu suka ce wai Allah bai san wannan ba haka su sun takaita ma Allah ilimi to wannan aya raddi ce gare su saboda ayan tana bayani daki 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 game da ilimin Allah akan halittu an gane ijmalan wa tafsilan yawwa kulliyan wa juz'an saboda haka ba wai ilimin Allah ba ya takaita akan dunkule ba hatta tafsilan duka Allah ya san komai da komai to ka gani kare da gaske to abu ne kawai na bata abu ne kawai na bata so ita ma dai wannan aya tana tabbatar da ilimin Allah subhanahu wataala
na
tun min awwaliha ila akhiriha to tana tabbatar da sifa ta ilimi wai duk wannan raddi ne ga aljahmiya masu cewa Allah baya da sifa baya da suna su sun kore komai eh saboda haka su a wurin su ilimi zati ne na Allah ba wai wata sifa bace ziyada an zat saboda haka Allah yana da ilimi zatan in zai sanar da bawa ilimi to zai sanar da shi ne bi zatihi la bi ilmi eh alimun ne bi zatihi la bi ilmi su abinda suke fada ke ne aljamiya eh to malamai da yawa sun musu martani akai akwai Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal ya rubuta littafi ar-raddu ala aljahmiya to yayi musu raddi kan wannan aqidu yayi musu fata fata to ba aqida ce mai kyau ba saboda haka abinda ahlus sunna wal jamaa suke akan sa Allah ya alamu bi ilmi eh wannan shine duk wani suna kuma akwai wata sifa karkashin wannan suna abinda suke akai kenan to nan zamu kwana saboda lokaci samu dama ayi aro Allah saboda kada ya lokaci da yawa bunda muka fada ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullah